إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمتشي نرى نرتلاتا شاد إيقوتا سفر hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434, wanda kuma yazo daidai da 25 ga watan 12 miladiya ta 2012 a wannan masallaci na wazirin Katsina, wanda muka hadu domin gabatar da lecture bisa munasabar auren dan uwanmu Dr. Abubakar Sani Lugga, wanda aka yi ba da dadewa ba. Muka yi wannan haduwa domin fadakarwa da kuma tunatarwa akan wasu al'amura da suka shafi aure saboda wannan munasaba. Muna kuma fatan abinda za mu fada ya zama mai amfani gare mu da duk wanda zai saurare mu, da wanda zai saurari karatun ma bayan an riga an yi shi. Shi kuma wannan dan uwa namu, Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan aure nashi. Allah ta'ala ya kade dukkan wata fitina, ya ba su zaman lafiya da zuriya tayyiba. Ubangiji ta'ala ya sa ya zama wannan aure kadarkon shigar su aljanna ranar gobe kiyama. Kamar da muka sani, aure ibada ce. Bayan kasancewarsa bukata ce ta dan adam, bayan kasancewarsa wata wasila ce, wata hanya ce da dan adam ko nau'in jinsin dan adam zai yadu a doran kasa, bayan duka wannan ibada ce. Shi yasa za mu ga annabawan da Allah ta'ala ya aiko a doran ƙasa, Allah ya gaya mana cewa sun yi aure, sun hayayyafa. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya. Allah ya ce mun aiko da manzanni gabaninka, kuma mun sanya musu mata na aure da kuma ƴaƴa. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya sanya aure ne ya zama wata sunna ce ta annabawa, sannan kuma aya ce daga cikin ayoyin Allah, aya ce daga cikin ayoyin Allah. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ubangiji ya ce yana daga cikin ayoyinsa dalilan da suke nuna samuwarsa, suke nuna rububiyarsa. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan, Allah ya halitta muku mata daga jinsinku. Wato kowane jinsi Allah ya yi shi mace da namiji. Wa min kullin khalaqna zawjaini, yayi mace yayi namiji. To yana daga cikin ayar Ubangiji da Allah ta'ala ya sanyawa dan adam namiji macen da zai aura daga jinsinsa. Ba a sanya macen da za ka aura daga cikin jinsin aljannu ba ko dabbobi. Duk wanda ya ce yana auren aljana ko wata ta ce tana auren aljani, wannan duk kanzan kurege ne. Akwai irin wannan maganganu da za ka ji wani lokaci ana faɗa, sai a ce wacce tana auren aljani ko wane yana auren aljana. Wannan da yawa daga cikin malamai ba su yadda da wannan ba. Ko da kuwa an samu wasu da suka rudi da waɗannan ƙarirai tunda ƙarya ce da take fita daga bakin mutane kawai. Babu wani ya ga sanda wani aljani ya zo ya nemi auren wata jinsi ta mutum kuma ya aure ta suka zauna. Kamar yanda babu wanda ya ga wata aljana ta zo ta nemi auren wani jinsi na ɗan adam aka yi auren kuma suka zauna. Wannan kawai tatsuniya ce, labari ne, domin Allah ta'ala ya sanya jinsin ɗan adam shi ne zai zama abin mahaɗin ɗan uwansa. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ay min jinsikum azwajan litaskunu ilayha. Allah ya sanya muku matanku daga jinsinku. Kuma wannan hikima ce ta Ubangiji, domin idan da a ce ba daga jinsinka bane, to ba za a samu sakinar da Ubangiji ta'ala ya ambata ba, ba za a samu nutsuwar ba. A ce misali ka auri aljana, ai ba ka iya kwana, ba ka iya bacci ba, musamman kuma a ce wani abu ya haɗo ku da ita, ka ɓata mata, kana jin za ka iya bacci dai da ka ji sukurniya, ko kuma ta riƙa rikiɗa, ta zama gafiya, ta zama ɓera, ta zama kyanwa, ai gidan ba zai zaunu ba. To kaga Ubangiji ta'ala don a samu sakina sai ya sanya matar ta zama jinsinka. To shi yasa wasu malamai suka ce wannan aya da faɗar Allah ta'ala a cikin suratul Nahl, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Ubangiji ta'ala ya sanya muku daga jinsinku, yace ja'ala lakum ay khalaqa lakum, ya halitta muku daga jinsinku azwajan. Ashe kaga wani yazo yace a'a shi yana da mata amma ba daga jinsinsa ba, to wannan yana karan tsaye da waɗannan ayoyi da suke nuna cewa mata suna kasancewa daga jinsin wato kowane abu yana aure ne daga jinsinsa. Saboda haka dabba daga jinsin dabba, ko da cikin jinsinan ma za ka ga kowace dabba tana karkata ne zuwa ga jinsinta. Wannan shi ne abin da yake na ayar Ubangiji, na hikimar Ubangiji. Don haka wannan shi yake nuna cewa aure ibada ne. Shi ya sa ya tabbata a cikin sahihaini lokacin da wasu sahabbai su uku suka haɗu suka ga cewa me za su yi su bauta wa Allah sama da kowa. Wato su ga cewa sun samu kusanci ga Allah, sun zama waliyai, walittakar da ba kowa ne zai samu ba. Sai ɗaya ya ce shi zai riƙa yin azumi kullum ba ƙaƙƙautawa, ba ranar da za a same shi ba azumi yake ba. Ɗaya kuma ya ce to ni kuma zan riƙa ƙiyamul layli ba ƙaƙƙautawa, ba bacci. Ɗayan kuma sai ya ce to ni kuma har abada ba zan yi aure ba. Domin sun shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tambayi wai me Annabi sallallahu alaihi wasallam ke na bautar Allah da dare a gidansa wanda ba su sani ba. Matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya musu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke na bautar Allah. Ka annahum taqalluha, sai suka yi kamar sun ga su sun tayi musu kadan ibadar da Annabi yake, su tayi musu kadan. Saboda haka suna ganin shi Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka faɗa, suka ce shi Annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne, Allah ya gafarta mishi ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Amma su ba annabawa bane, don haka su suna buƙatar su ƙara ƙaimi, su matsa lamba. To shine suka yi wannan alƙawari a junansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo aka gaya masa ga wasu uku sun zo ga abinda suka bincika, suka ji game da ibadar ka, su kuma ga abinda suka ce. To da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji haka sai ya hawo minbari yake cewa me yasa wasu mutane ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza, wallahi inni la akhshakum billahi wa atqakum bih, walakinni aqumu al-layla wa anam wa asumu wa afṭir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yace me yasa wasu mutane suke ta magana, suna fadar wasu maganganu, su ce kaza da kaza da kaza. Ce to wallahi na fi ku tsoron Allah, na fi ku sanin Allah, na fi ku tsoron shi, amma duk da haka ina ƙiyamul layli kuma ina bacci, sannan ina azumi kuma ina aje azumi, sannan kuma ina aure, wanda duk yayi tunanin yayi kwaɗayin barin wani abu na sunna ta, to ba ni ba shi. Ashe kaga aure sunna ce, aure ibada ce, wanda duk yayi to Allah ta'ala zai tallafa masa akan wannan, kamar yadda ya tabbata a cikin sunan Nisa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Musnad da Imam Ahmad hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa thalathatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum al-mukatabu yuridu al-ada' wan-nakihu yuridu al-'afaf wal-mujahidu fi sabilillah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku haƙƙi ne bisa ga Ubangiji ya taimaka musu. Mutum na farko al-mukatab, wanda Ubangidansa, bawan da Ubangidansa ya yanka masa wasu kuɗaɗe, wani haraji, ya ce idan ya biya wannan harajin ya zama ɗa, to ya fita yana fafutukar yaya zai samu wannan harajin ya biya domin ya fanshi kansa. Wannan haƙƙi ne ga Allah ya taimaka masa. Sannan wan-nakihu yuridu al-afaf, da wanda zai yi aure domin katange kansa, domin kare kansa, to wannan ma haqqun ne ala Allah an yu'inahu, Ubangiji ya taimaka masa. Sannan na uku, wanda ya fita jihadi gwagwarmaya don ɗaukar kalmar Allah, shi ma wannan haƙƙi ne na Ubangiji ya taimaka masa. Saboda kaga ashe wanda duk ya kama wannan turbar, to haƙƙi ne na Ubangiji ya taimaka masa. Wannan ba yana nufin kamar yadda wasu suke zato ba. Wasu suna zaton cewa in kana cikin talauci ba ka da kuɗi to ka yi aure, sai ka ga mutum yana da matarsa, yana da 'ya'yansa, ba yana cikin wani hali na wahala, na jigata, na galabaita, sai wanda ce to ai an ce in ba in kana cikin talauci ka yi aure, ga mata da 'ya'ya bai ci da su ba, bai samu musu abin da ma an ce da shi ya ƙara aure, saboda haka sai ya je wai ya ƙara aure saboda wai ya samu abin da zai ce sha. Wannan babu wani nassi da ya nuna haka. Wanda ma ba za su yi aure ba, Allah ta'ala cewa ya su yi haƙuri su kame kansu, ba cewa ya su je su yi aure zai ba su kuɗi ba, su kame kansu har su samu kuɗin auren. Falyastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli, Allah cewa waɗanda ba su iya samun aure ba to su kame kansu har Ubangiji ya wadata su. Kaga ba cewa su yi aure Ubangiji zan wadata su, kama kansu har Ubangiji ya wadata su. Ashe kaga in ba ka da abin da zaka rike mata to ba a cewa ka je kai aure zaka samu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, ya ku dandazan samari wanda duk yake da ƙarfi, yake da dama, yake da iko. Alba'a tana nufin mu'natuz zawaj, din nauye-nauyen da suke kan wanda zai yi aure, tun daga sadaki har zuwa kuma bayan ya yi auren yadda zai ciyar da matarsa. Kaga ashe ba kawai da mutum ya so aure ba kawai ya je ya aure, zai ce mutum ba shi da abin da ya ciyar da ta gida amma an ce da shi ya je ya aure, ya je ya ƙara kuma abubuwa basu kyautatu ba, sai ya ce wai ya je ya ƙara. To in ya yi guda huɗu abubuwa basu kyautatu ba, ya zai yi, ya yi ya ƙara ya ƙara ya ƙara kuma talauci yana ta ƙaruwa, to ya zai yi kenan? Sakinsa zai ya sake wani zubin ko ku a ƙwarƙwara zai shiga nema ko kuma me zai yi? To wannan ba hadisi ba ne, ko da wasu suna cewa wai manzon Allah ya ce, manzon Allah bai faɗa ba. Abin da ya tabbata shi ne wannan hadisin thalathatun ala Allah haqqun ala Allah aunuhum, su ne waɗannan. To kaga ba ana nufin ba su da abin da za su yi aure ba, ma'ana in sun yi aure to Ubangiji ta'ala zai taimaka musu a kan manufar da ta sa su kai aure. Wanda ya aka ɗora masa haraji ya biya, to Allah ta'ala zai ainihin taimaka masa ya samu abin da zai biya. Wanda ya aure don ya katange kansa, Allah zai taimaka masa ya katange kansa. Wannan shi ne abin da nusus suke nunawa. Aure ibada ce ga mutumin da duk ya yi, wanda wannan shi yake nuna maka bambanci na wata rayuwar da ba ta musulunci ba. Wata rayuwar da ba ta musulunci ba, rayuwar da ta mai da ɗan adam kamar dabba, da shi da dabba ba su da bambanci. Shi da dabba har gara dabba daman can Allah ta'ala bai bata guzurin hankali ba. Shi kuma Allah ya bashi hankali amma ya sa kafa ya taki hankalin ya zama dabbar gaske. To wannan gara dabba da shi, ulaika kal an'am, shi yasa Allah ce bal hum adall, gara dabbobi da waɗannan. Kamar yadda aka sani a aure ana son a yayata batun aure. Na farko kasancewar sunna ce ta manzanni. Na biyu aya ce daga cikin ayoyin Allah. Na uku wasila ce ta ƙara danƙon zumunta tsakanin jinsin bil'adama da ɗan uwansa. Sannan na hudu, wasila ce ta ƙara yawaitar ɗan Adam. Inda Allah ya fara halitta, ya yi annabi Adam sai ya masa matarsa Hawwa, daga su kuma sai yaɗa jinsin ɗan Adam. Kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana, wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wannan ita ce hikimar da ta sa aka yi. To shi yasa ake son huzuzu ta sha'anin aure, ba a san nikahu sirri, a yi aure a ɓoye ta yadda ba a sanar da kowa ba. Da yawa daga cikin ma salaf suna ganin nikahu sirri bai yi ba, duk wani aure da aka yi babu ishadi, babu ilani, to wannan auren batil ne, aure ne da bai yi ba, ya zama sifa, ya zama kamar zaman zina tsakanin miji da matar. Shi yasa ake son a yada shi, shi yasa kaga ana neman shaidu. Abu ya tabbata a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari, la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlin. Zala ce babu aure sai an samu waliyi, an biya sadaki, an samu shaidu biyu adalai. To akalla abinda ake bukata a samu mutane guda biyu waɗanda za su halarci gurin ɗaurin auren. Wannan su ne shaidu adalai guda biyu, akalla abinda ake bukata kenan, bayan ga miji, ga waliyin abin nan, ga waliyin amarya, akwai kuma ita ma amaryar an san wace ce, sannan ga sadaki, sannan kuma ga siga. To a samu ko mutum guda biyu waɗanda za su zama suna gurin. Idan ba a samu biyu ba, to a samu ilan. Abin da yake faruwa yanzu a wajen ɗaurin aure ba ishad ba ne, ilan ne. Kuzuzu ta bayyana fito da aure ne sarari, ya fi ƙarfin shaida. Shaida a samu wasu mutane guda biyu adalai su ne shaida. To amma lokacin da aka samu gari guda, kowa ya san da labarin kafin ma watakila ya auren, an buga an gaya wa mutane cewa za a yi aure, an sanar a rediyo, a talabijin, a jarida, a ina ne, an bi majalisai, an yi faffaɗa, sannan ranar ta zo aka fita dodo aka tafi gurin ɗaurin aure. To wannan ya wuce ƙarfin kuma shaidu, wannan baza labarin auren ne, shine ake kira ilan. Dama abu biyu ake, ɗaya daga cikin biyu ake so a samu, ko a samu shaidu ko kuma a samu ilan, al ishad ko ilan. Wasu malaman ma sun ce ilan din shine buƙatar, ba ma ishad din ba, ilan din shine aka fi so sama da ishad din. Haka ishad din ba shine wajibi, ilan din shine don ko shaidun guda biyu saboda labarin ya fita, shi yasa aka kawo su. Haka ba wai dan su bi su sani ba kawai, a'a, dan jama'a su san cewa wane ya auri wance, wance ta auri wane. Wannan shine manufar a ce su zo su yi shaidar. To maimakon su zama biyu, to a faɗa wa gari ma kowa ya sani. Saboda haka ko da wata rana an gan su biyu, da daddare ne ko da rana ne su biyu ne, ko da wasu tare da su, an san shi da matarsa ne. Saboda babu tuhuma da za ta shiga, babu zargi da zai shiga tsakaninsu da jama'a. Wannan shi ne buƙatar. To yayin da mutane suka zo ɗaurin aure, to sun zo gurin da za su ji labari ko su ga abubuwan da suke gudana. Don haka a nan ba shaida ba ce, ilan ne. Za ka ga wani lokaci wasu limaman an zo ɗaura aure, bayan an yi siga, sai kuma a ce jama'a kun shaida. Baya buƙatar a ce ma jama'a kun shaida. To za su ce ba mu shaida ba ne? Za su ce a'a, ba mu shaida ba, ko wani zai runto. Baya buƙatar wannan. Wani lokaci ma sai ka ga wani har sau uku ma zai faɗa. Kamar sau ɗaya ɗin ma wai ka a samu wani lokaci wasu tubire su ce su ba san an yi ba. Jama'a kun shaida, mun shaida, kun shaida, mun shaida, kun shaida, mun shaida. Sannan sai a ce to, baya buƙatar wannan. An yi abun ɓaro-ɓaro gashi nan na nesa ma da bai matso kusa ba, ya dai san abin da ya tara mutane a nan gurin kenan. Kuma ana tashi aka ce an shafa fatiya shi kenan. So ana buƙatar yaya ta aure wajen ɗaura shi, a samu ilan. Sannan daga ciki wani ɓangare na ilan, wani ɓangare na kuzuzu ta lamarin aure, aka ce a bar mata su ɗan shaƙata da kiɗan dindufa. Wato in an yi aure, to a bari mata a junansu su haɗu, a samu waɗanda za su yi kiɗan ƙwarya ko kiɗan dindufa, su ɗan bubbuga mata a junansu, ɗan caccashi. Wannan yana da kyau, ba mazafa, kada wani ya je ya ce shi ma zai aure, za ka za su cashi, a'a. Wannan na mata ne, na mata ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kamar yanda yazo a cikin hadisi Muhammad ibn Hatib yana cewa inna fasla ma bayna al-halal wal-haram as-sawt, abinda ke bambance tsakanin halal da haram shine wannan dindufar da ake kadawa da za a ji tana tashi a ce ai gidan wane ne biki akai aure akai, wannan shi yake bambance tsakanin halal da haram, tunda haram a boye ake ba a so a san an yi, amma halal kowa ya sani wane ya auri wance wance ta auri wane, cito wannan shine abin da yake bambance tsakanin halal da haram. Wannan hadisin Hatib Muhammad ibn Hatib asali ya gaya ma wani ne ana kiran shi Yahya ibn Sulaym Abu Balaj, yace da shi Abu Balaj din yake ce masa na auri mata biyu amma ba a kada dindufa ba, yace bi'sa ma sana'ta, tar da wannan abu da kai, ya za a yi aure babu ba a ji sauti ba. Yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fasla ma bayna al-halal wal-haram as-saut, abinda ke rabe tsakanin halal da haram shine wannan tashin sautin. Saboda haka wannan shi kansa wani nau'i ne na kuzuzuta abin, labari ya yadu zara aka ji wannan dindufar abin nan, sai dai kawai dole a sani cewa na farko wannan tsakanin mata ne a junansu, ba maza ba za su yi, kuma ba mata da maza ba za a haɗu, haɗuwa da cakuɗuwar mata da maza ko ƙur'ani za a karanta haramun ne, ba buga dindufa ba, ko ƙur'ani za a haɗu inda za a cakuɗu to haramun ne. To ballantana abinda yake mizmaru shaitan ne, shi wannan dindufar mizmaru shaitan ne, kakka ji ka ce a kaɗa ka ɗauka ba mizmaru shaitan ba ne, ba sautin rahman ba ne, illa iyaka kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa wani lokaci tunda rai tana da wani bukata ta, to akwai sanda wani abin zai iya zama mustahabbi ko ya zama mubah, saboda in baka bar rai ta yi wannan ba to za ta yi wani abin da ya fi shi muni, amma kiran abin mizmaru shaitan wannan daga bakin Abubakar ya fito kuma annabi ya tabbatar, kuma ba a bambance tsakanin wannan sautin da wannan sautin ba, duk kowane sauti. Na farko a sani cewa wannan tsakanin mata ne a junansu, sannan abu na biyu a sani ba zuwa za a ɗauko kaɗe-kaɗen turawa ba, a ɗauko kaɗe-kaɗen indiyawa, a ɗauko kaɗe-kaɗe irin na coci na fiyano, ba wannan ake nufi ba. A sani cewa halal, duk abin da aka ce halal ne to yana da ƙa'ida, ba wai kawai kuma an saki ƙofa ba shi kenan a yi abin da ake so. Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kayan kada-kada, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisin Abu Huraira wanda yake cikin Sahih al-Bukhari, sayakunu aqwamu min ummati yastahilluna al-hira wal-harir wal-ma'azif, al-ma'azif sune alatul lahu, za a samu wasu mutane, hadisi yana cikin Sahih al-Bukhari, wasu mutane cikin al-ummata suna halalta yastahilluna al-hira, suna halalta zina, suna halatta alhariri ga maza, sannan suna halatta amfani da kayan kaɗe-kaɗe, saboda haka a je a ɗauko jita ko waye mai jita, a je a ɗauko kayan kaɗe-kaɗe na zamani a zo a yi ta cashewa a hana mutane gaba ɗaya ma sakat a daren a yinin gaba ɗaya, wannan ba shi musulunci yake nufi ba. Sannan idan akwai kalmomi masu daɗi ana son a faɗa, wannan shi ma yana daga cikin abin da yake ƙara nuna cewa an yi aure, kamar yadda ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha na cikin Sahih al-Bukhari, ta kai wata matar aure ɗakinta, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal la ba'astum man yughannihim, ba ku aika wanda zai dan rera musu ba, dan rera musu, ce fa innal ansara yu'jibuhum Allah, saboda matan Madina suna son ƴan wasanni haka, suna son wargi, me yasa ba za a aika wanda za ta, a wata ruwaya yake cewa ku rika cewa ataynakum fahayyuna nuhayyikum walaula habbatus samra'i ma saminat azarikum, ana abin nan shi ma ba samu wata ta sa lasifika tana waka duk unguwa ana ji ba, wannan ba shi iya abin da iya su waɗanda suke farfajewa gurin su za su san me ake yi, amma abin da yanzu yake faruwa da sunan bukukuwa na tabbata duk wani mai hankali mai san Allah da manzansa wanda ya san addinin sa yake kokarin aiki da addinin sa ya san ba wannan ne shari'a ta zo da shi ba abinda yake faruwa da sunan party da sunan aure an san cewa sabawa Allah ce tsagwaranta tsagwaranta da mata da maza da ƴan mata da samari a hadu a guri guda ayi ta shakiyanci ana rakashewa ana yaga cuna wannan babu shakka saban Allah ne karara babu inda musulunci yace saboda wata ni'ima da Allah ya maka shikenan ku hadu da maza da mata ana rawa har da namiji da mace su tashi suna taka rawa mata ga sunan su zo mutabarrijat mutabarrijatun fi zinatihinna sun caba ado sun kura adaka kaga babu shakka babu inda musulunci ya harar musulunci umartan mata yayi cewa su rinse idan su rage ganin su daga kan maza ma haka wa kullil mu'minina yaghuddu min absari wa kullil mu'minati yaghudunna min absarihinna haka musulunci ya abin ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika anna an yu'rafna musulunci umartan mata yayi su yi shiga ta musulunci amma yadda ake zama da sunan party a zo a yi shiga irin wannan da namiji da mace a haɗu babu shakka wannan musulunci ba zai taɓa amince masa ba kuma wannan kufranun ni'ima ne idan aure tsakanin namiji da mace ni'ima ce ta Ubangiji da Allah ta'ala ya hore maka yayin da mutum zai zo ya yi wannan bayan ya yi aure to babu shakka kufranun ni'ima ne yana yi wa Allah butulci ne wato Allah ka yi min ni kuma zan saba maka kayi min abinda nake so ni kuma zan maka abinda baka so alam tara ila allazina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar wani ce baka ga wadanda suka canza ni'imar Allah da butulci ba ni'imar Allah da yayi musu suka canza sa da butulci don haka suka jefa mutanen su cikin gida na halaka babu shakka duk mutumin da zai yi wannan to kufranun ni'ima ne kufranun ni'ima ne wani lokaci mu muke jawo wa kanmu matsalolin da za mu zo kuma muna kuka da su muna wayo Allah a zo ana ta zama ana laliban ina za a samu mafita ina za a samu maganin matsalar da ake ciki tare da cewa kuma mu ne muka jawo wa kawunan mu muka jawo wa kawunan awalan ma asabatku musibatu qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum musibar da take samun mu muka jawo wa kamun mu ko mu sani matukar ba mun canza ba to Allah ba zai canza ba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zalika lam yakun rabbuka mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim babu sanda Allah zai canza wata ni'imar da ya mana ya kawo mana wani abu sai mun canza mu to da zaran muka canza to Allah shi ma sai ya canza mana za a zo kaga ana kuka mace-macen aure rashin biyayyar mata ga mazajensu rashin biyayyar ƴaƴa ga iyayensu ba kuma komai ya jawo ba tun lokacin da za a assasa alaƙar tsakanin miji da mata an assasa ta ala ma'siyatillah an assasa ta akan tsoron akan saban Allah tun farko tun lokacin da yake ya ganta yana son ta hanyar da za a bi wajen nuna alaƙar da soyayyar hanya ce da Allah baya so a zo wajen auren nan ma a yi wa abin da Allah baya so to ta yaya ne za a samu albarkar wannan ba zai yi albarka ba saboda haka tun daga farko tun daga wajen sa harsashin ginin auren an gina shi akan harsashin da yake ba mai tsayawa ba harsashi na takawa ba harsashi na tsoron Allah ba saboda haka dole ne wani abun sai mun gyara in muna son Allah ya gyara mana don haka wannan baya daga cikin ilanun nikah baya daga cikin kuzuzuta ko bayyana farin ciki na aure daga cikin irin abinda ma zaka ga cewa ya haɗu da wannan party da bukukuwa bayan saban Allah wajen ikhtilati bayan saban Allah wajen tabarruji bayan saban Allah wajen kalmomin ma da za a rika amfani da su a gurin dan hatta waƙe-waƙen da zaka ji wasu waƙoƙin batsa ne wasu waƙoƙin shirka ne ga Allah. A yayin da Ubangiji ya maka ni'ima maimakon ka gode masa, sai kuma ka yi abin da Allah ta'ala ce baya so. To bayan wannan sai kuma ka ga a irin wannan za ka ga israfi, za ka ga almubazzaranci, musamman a ce ma'aurata ɗin sun fito daga gida wanda yake masu hali. To a nan ne za a nuna almubazzaranci na ƙarshe, tun daga irin sitirar da ango ko da ita amarya za ta sa, an ɗauko sutura wacce ba tamu ta musulmi ba, an aro sutura ta coci ‘yar musulmi an sa mata ƙirjinta ko rabin jikinta a waje, wanda an san cewa musulunci yana son tamayyuzi, yana son kasha bamban da wani wanda ba musulmi ba. Ba ma buƙatar aro, musulmi tsaye suke da ƙafafuwansu, abinda duk suke da shi ya gamsar da su, ya ishe su, ba sa buƙatar su aro na wani, domin kayan aro ba abin birga ba ne. Ba za ka yi birga da kayan da ba naka ba, aro shi kai. Ubangiji yana son al'umma ta musulunci ta zama al'umma ce mai ji da kanta, ba wacce za ta rena nata ba ta je tana neman na wasu waɗanda Allah ta'ala a gurin Allah ta'ala azilla ne, ƙasƙantattu ne. Ita Allah ta'ala ya ba ta izza, mai take nema a gurinsu har da za ta karɓo kayansu tana sawa, kayan da ya saba wa koyarwar Allah da manzansa, ya saba wa koyarwar annabawa duka, dan babu wani annabin da ya koyar da tsiraici. To kaga sitiran ma da za a sa a irin wannan guri, ko amarya za ta sa, an kashe maƙudan kuɗi wajen sayenta ko ɗinka ta. Bayan kuma an sa ta ba wani amfani za ta yi ba, ba za ta rufe tsiraici ba, ba za a sa ta bayan biki ba kuma ana yawo da ita, daga an gama biki shi kenan ta gama aiki, ko wanke ta ba a yi. Kaga wannan almubazzaranci ne. A zo a yi abinci na garari na fariya wanda za a zo ana zubar da shi, ga mabukata nan sun cika gari wanda suke kwana ba ci ba sha, suna kuka suna neman wanda za su taimake su. Wannan saboda Allah ta'ala ya masa ni'ima, to bara ya yi fariya da ni'imar, ya zubar da ita, ya almubazzaranci da ita, ya yi watsi da ita inda bai dace ba. Wani lokaci da irin kyaututtuka da za ka gana ana bayarwa a gurin, kwanan nan nake karanta a jarida wata irin masu mulki an yi aure, ta yi aure, ana magana an kashe wajen biliyan biyu a gurin akan harka auren, miliyan 2,000 an rabawa wanda suka halarci walima, TV ma irin LCD din na aka karkarin rabawa, da iPad da iPhone su aka rika liƙi da su. A yanda ga talakawa nan suna kwana da yunwa cikinsu suna tashi, wani ba shi da ma gurin da zai zauna, ba shi da ma ko ɗakin da zai rufe shi. Babu shakka wannan tahaddi ne ake wa Allah, Ubangiji ake ƙalubalanta. Ka ba mu ba za mu sa inda ya dace ba, za mu sa inda ba ka so, za mu ƙawanci shaidanu. Ubangiji cewa wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, ku ci ku sha, ba ana ku ci ba ku sha, amma kar ku yi almubazzaranci, kar ku wuce iyaka, Allah baya son masu wuce iyaka. Babu tashin hankali ga mai hankali, Allah ya ce ba na son ka. Waye zai so ka ji daɗi? Ina za ka sa kanka in har Allah zai ce in kai kaza ba na son ka? Ko mahaifinka ne da ka san yana riƙe da kai, shi ne ya sanadiyar samuwarka, ya ce da kai, ya baka abinci, ya sa ka makaranta, randa duk zai fito cewa na kan ba na son ka. In kai mai hankali ne, ba tashin hankalin da ya kai wannan lokacin. To Ubangiji Rabbu Khaliqus Samawati wal Ard, wanda ba ka da inda za ka tsere ko ka je ka faki idan Ubangiji ya rarrake ka. Ma antum bi mu'jizina fil ard, ba za ku iya gujewa Allah ba, ba inda za ka je. Allahumma la manja wala malja minka illa ilaik, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a da'arsa. ya Allah babu inda za a tsire maka ko a fake maka. Don haka duk inda za ka yi dubbuga bugar ka ƙarshe za ka koma a hannunsa ne. Biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alai, shi zai baka mafaka amma shi ba wani da zai baka mafaka in ya rako ka. To amma duk da haka ka yadda shi don ka yi ƙawance da shaidan. Allah ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura. Kada ka saki kai almubazzaranci, domin masu almubazzaranci ɗan uwan shaidan ne, abokansa ne, ƙawayensa ne. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, kabar Allah, Allah ya ce ba na son ka, sannan kuma ka zama ɗan uwan shaidan. Babu shakka auren da za a gina shi akan irin wannan asasi, an gina shi ala shafa jurufin harin fanhara fi nari jahannam, ba a gina shi ala taqwa min Allah wa ridwan ba, ala shafa jurufin har, akan wani rusasshen foundation aka dora shi, saka ba inda zai je wani tun daga IB, tun daga invitation card za a fara yi wa Allah garari. Za ga an kashe kuɗi na garari, yayin da watakila za ka leƙa inda abinda maƙotansa ya taimaka musu da abinda za su ci ma ba zai yi ba, tun daga invitation card, abinda sanarwa ce da an kawo wanda zai gani, da ya gani shikenan ya yadda abu, yana ganin ranar kaza shikenan ya yadda shi, ba zai ƙara amfani ba. Ko naira nawa aka kashe, ko dala nawa aka kashe a kansa, zai mai da shi kasuwa ne sayar ya amfana da kuɗin. Tun daga nan za a fara albazaranci har a zo lokacin da za a yi kayayyakin da za a kashe. Ka ji ana cewa amarya an fita waje an so mata kayayyakin alatu, kayayyakin alatu wanda za a sa a gidan, an kashe miliyan 200, an kashe miliyan 150, a yayin da ba zai iya taimakawa makocinsa da naira 100 ba. Akwai wani aure ma da aka yi, yan uwan dangin angon suka je suka soyo kayayyakin da za a zuba a gidan amarya na miliyan 100, da dangin amarya suka zo irin duba gidan nan, sai suka ce waɗannan kayan sun outdated ne, ba sa son su, a kwashe su. Aka share gidan, aka kwashe wannan kayan miliyan 100 din, aka je aka zuba a store. Haka kuma za su lalace, kakkaza ta cewa zai ɗauka ko ya ba wasu mabukata, haka za su lalace. Aka je aka sake yin wata order aka kawo. Irin wannan auren da za ka bibiye shi, sai ka ga cewa ba zai albarka ba. Sai kaga cewa ba zai albarka ba. Abu Dawud ya rawaito da Ibn Hibban da Al-Hakim a littafin sa Mustadrak da Bazzar a cikin Musnad hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa min yumni al-mar'a taysiru amriha wa qillatu sadaqiha, yana daga albarkar mace yayin aurenta taysiru amriha, al'amarinta yazo da sauki, aurenta yazo da sauki, wa qillatu sadaqiha, da karancin sadakinta. Wannan alama ce ta albarkar wannan auren. A wannan lokaci Urwa ibn Zubair, wanda shine yake jin hadisin daga Aisha, sai yake cewa wa ana aqulu min indi wa min shu'miha ta'siru amriha wa kathratu sadaqiha, yake cewa ni kuma ta bangare na zan ci yana daga cikin shu'uminta, yana daga cikin shu'incinta, ta'siru amriha, al'amarinta yayi wahala. Wato duk matar da al'amarinta tun wajen aurenta aka fara wuju-wuju da manemanta, kawo kaza, je kaza, yi kaza, yi kaza, yi kaza, yi kaza, to ya san nayi fa. Yana daga cikin shu'unci tun farko al'amarin yayi ta zuwa da irin wannan tsananin. Saboda haka sai an sayi kaza, sai an kawo kaza, sai an kawo gol, sai an kawo kaza, sai an kawo kaza. Iyayenta a kawo musu, ƴan uwanta a kawo musu, danginsa a kawo musu, waye a kawo musu, waye waye waye. Dangantaka ta nesa ko ta kusa ko ta nesa suna da nasu kasan. Bayan ita nata da bukatunta da na kawayenta da ankonta da na kawayenta. To aurewa yace to wannan kuma yana daga cikin shu'uncinta. Idan har za ta yi albarka idan ya yi karanci to wannan yana daga cikin. Shi yasa wani da ya zo cikin sayi Muslim hadisin Abu Huraira, wani da ya zo cewa Rasulullah, ya Rasulullah, na yi aure inni tazawwajtu imra'atan min al-ansar. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kam tazawwajtaha, sai ya Rasulullah na auri wata mata cikin matan Madina. Sai ala kam tazawwajtaha, nawa ka kashe? Ya san shi ba wata sana'a ce da shi mai karfi ba, wato ba mai kuɗi bane, wani babban dan kasuwa bane. A lokacin ma ya zo ne annabi ya tallafa masa, ce yayi aure da Allah irin a dan bashi wani abu daga lalitar gwamnati. Nabi ya ce to nawa ka kashe? Ya ce arba'u awaq, uqiya hudu. Duk uqiya ɗaya dirhami 200 ne, kaga dirhami 160. Ya ce ya kashe? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'u awaq كأنكم تنحتون الفضة من عرض الجبال. هر أوكيا هدو كمر دقا دوس يكوكي سسوك وكودن مزال هذا بماكين كيدا كزو كنا ديمان أبن زا أتلا فامكا با كدشي أما كيني هر دن دن كبا بدا أبن زا باكا سيدين أشي ليككي مساكا چكي مياكا أجيكا كاكايا أولي kaya aure kuma an saka cikin mayaka. In ashire kake mu saka a mayaka a je can watakila ka samu wani abu na ganima. To kaga kai da bari. A wannan lokaci ba shahada yake so ba. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki. Shi yasa zamu ga auren da aka yaba aka ce yafi kowane aure, ba a taba samun aure irin sa cikin auren sahabbai. Auren Ummu Sulaim da Abu Talha, lokacin da Abu Talha ya ce yana santa da aure, sai ta ce wa ana fika raghiba wa misluka la yurad lakinnaka kafir. Ta ce ni ma ina son ka, kuma irinka baya cewa zai auri mace ta ce ba ta san shi, amma kai kafiri ne. Idan ka yadda ka musulunta musuluncin ne sadakinmu, walan as'alaka ghayrahu. In ka yadda ka musulunta shikenan musuluncin ya zama sadakinmu, ba kuma zan tambaye ka wani abu bayan wannan. Sai yadda ya musulunta. Anas ibn Malik shine danta kenan, shi yake bar labarin, yake cewa ba a taba ganin akram walam yura qattu sadaqan ko maharan akrama min mahri ummi Sulaim. Taba ganin sadaki mai karamci mai daraja kamar sadakin Ummu Sulaim ba. Kana sadaqu al islam, musulunci to wanda musulunci ne ya hada. Ya za a yi irin wannan aure gidan ku yake amfani? Ya za a yi wannan aure ba zai albarka ba? Ya za ka hada shi da auren da shaidanu suka bararraje a cikinsa, suka fantama, suka rakashe, suka yi duk abin da suke so a cikinsa, suka ci ganimar da ba za su dade ba su ci irinta ba? Babu shakka kafin a je ko ina wannan aure rusha zai. Shi yasa duk auren da yake akwai da'ar Allah da manzansa a ciki, sai kaga yafi albarka. Kuma ka sa ido ka gani duk auren da za ka ga akwai da'ar Allah da manzansa a ciki, to sai ka ga wannan auren ya yi albarka. shi yasa lokacin da Fatima bintu Qais tazo tana neman shawara Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga wasu mutane guda biyu suna son ta da aure, daya shine Muawiya, daya Abul Jahl. Wa za ta aura cikin su? Muawiya dan sarkin Makka, Abu Sufyan. Sai dai kun san sarautar lokacin wancan, sarauta ce da ba zai iya dora kara bai ce ka a tsallake, ba wanda ba, sai dai ma a aike shi a rika aikan shi, yana fatauci da kudaden abin nan. Don haka ɗansa ba ya da komai. Annabi ya ce amma Muawiyatu fa su'ulukun la mala lahu, kin ga Muawiya ba shi da komai, karab yake, dan sarki ne amma karab yake. Fa su'ulukun la mala lahu, ya ce amma Abul Jahl fa darrabun lin nisa, ce shi kuma Abul Jahl duka yake wa mata. Ya ce in kihe Usama, ki auri Usama. Usama nan tana ganin kamar asalinsa ya yi bauta, ɗansa babansa Zaid na Harisa, amma kuma yana da matsayi gurin manzon Allah, hibbu rasulillah ne, ɗan lela ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yadda Annabi yake san ubansa, haka yake san shi. Sannan ita ba Quraishi ya ce shi ko gashi ma baki-baki ne. To haka dai sai tunda manzon Allah ya ce ba ta shawara, kuma ita zo ta nema, ta ce ba ta so, sai ta aura. Ita da kanta take cewa sai Allah ya sa albarka da alkhairi a cikin auren mu, abinda ban zata ba. Ashe kaga dole ne, idan har ana son rayuwar aure ta yi kyau, abinda ake kuka da shi a yanzu na mace-macen aure, da lalacewar zamantakewa tsakanin miji da mata, da rashin biyayyar mata ga mazajensu, da rashin biyayyar ‘ya’ya da za a haifa ga iyayensu, in ana so a samu gyaran wannan, sai a ɗauko gyaran daga tushe, tun daga kan shi auren da yadda ake yin shi, abubuwan da aka san ana shigarwa na bid'a, na saban Allah, duk a daina, a dawo a taƙaita akan abin da musulunci ya zo da shi. Ko musulunci nan bai takura ba, bai takura ba. Ba a hana mata su haɗu, ba a hana su ɗan kaɗa-kaɗa dindufa su, ba a hana su ɗan yi waƙe-waƙensu ba. Ko ba maza, ba a hana ku ku haɗu ku je ku ɗaura aure ba. Wanda wannan ga ku yi wa junanku tahani'a. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Ku yi wa ɗan uwanku addu'a. Sannan ga walima da musulunci ya shar'anta da miji zai yi. Wasu malaman ma suna wajabta ta, duk da ba wajibi ba ce. Annabi ya yi wa matansa walima. Wannan duk wani abu ne na nuna farin ciki, da in ka tsaya iya wannan, shi kaɗan karan kansa ya isa ya biya wa wato rai buƙatarta na a nuna farin ciki. To amma sai an wuce nan, sai an faranta wa shedan ransa. Muna fatan wannan aure Allah ta'ala ya sa albarka a cikinsa, ya ba su zaman lafiya, ya kare su daga sharrin shedanu na ciki da na waje, wanda aka sani da wanda ba a sani ba, ya ba su zuriya mai kyau, saboda dubawar ƙurewar lokaci. Kuma sannan kusa akwai karatu bayan magariba, haka za mu dakata a nan. Da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. To ga wasu tambayoyi, amma dai za an ansa abinda zai sauwaka. Wannan ya ce mutum ne ya ƙara aure, matar shi ta farko ya sai mata mota, sai ya ƙara aure, shin ya zama wajibi sai ya saya ma amaryar mota duk da kafin zuwanta ya sai ma uwar gidan? Abin da yake wajibi akan miji shine ciyar da matarsa, da shayar da ita, da ba ta haƙƙinta na aure, da matsugunin da za ta zauna. Wannan shine wajibi. Duk wani abu da zai yi mata na ihsani, ba wajibi wanda sunan shi ihsani, kyautatawa ce don dai danƙon zumunci ya ƙara ƙarfafa, kuma auren ya ƙara danƙo. Ya sayi kan waya ya bata, wannan wani abu, ya saya mata mota, ya kai ta umara, ya kai ta hajji, wannan duk ba wajibi bane. Duk ba wajibi bane. Idan mutum ya saya wa matansa biyu, sai ya saya wa ɗaya kan waya, saboda yana jin daɗin yadda take mu'amala da shi, yadda take daɗaɗa masa, yadda take kula da duk abin da ya ce a kula da shi, na gida da yaya da sauransu sai ya sai kan waya sai ya bata waccan kuma sai bai bata ba bai wa Allah laifi ba bai wa Allah laifi dan ka'ida daman aljazaul ihsan illa alihsan ka kyautata maka wannan shine sakamakon daman in ya sai wayar guda biyu yace ke ungo to wannan yayi ne dan dai a zauna lafiya ka a masa hayaniya ba haramun yayi ba saboda ka gudun ka ayi masa hayaniya da harguwa a jisu to ke ma dai gashi amma ba har zuci ba so wannan mota da ya saya a urgida ba wajibi bane kuma sai ya saya a murya in ya saya mata wannan kuma wannan san kanshi ba wani abu a ciki amma dai bai zama wajibi ba wanda yake cewa Allah ya gafarta malam kai karanta mu to ni ban je IVC ba amma dai yadda ka'ida take haka ne indai akwai yadda za a raba mata da maza da ma haka za a yi inda kaga musulunci ya kau da kai shi ma ko ba ci aka yi wajen dawafi wajen sa'ayi wurin jifa wurin dai aikin haji wannan kuma duk duniya ce take haduwa za a iya wari kuma abu ɗaya da ake kaga wannan daman ba zai yi ba haka nan a shiga kasuwa mace ta wuce namiji ya wuce wannan ba za ka iya cewa ai kasuwar mata daban maza daban ba wannan duk haka abin ne amma gurin da ku za ku haɗa kan wani abu to dole ne ya zamana ba wai ana nufin a rabu shikenan ya zamana kamar in nan ne kada a ga kowace mace ana iya mata nan gefe maza nan gefe amma kai ya zamana suna haɗuwa a kan fawon guda ɗaya suna kai kawo suna zirye suna tsayawa tare suna hira suna waye da sauransu domin wani akwai fitina a ciki saboda haka in har tarbiyya ake bayarwa a gurin ya kamata a ɗauko hanyar ba da tarbiyyar kada a yi abin da kuma zai zo daga baya sa su yaran da matasan cikin tunani to kuma an ce musulunci kuma gashi musulunci ake kuma gashi a nan to in ba a ci kuɗa ni ban je na ga yadda ake ba in kawai kasancewar za su haɗu a hall waɗannan a nan ɓangaren a yi musu lacca wannan babu komai ko masauki da sauransu ba to kai wanda ya buɗe da addu'a da wanda ya rufe da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe jawabinsa da khutbatul haja da godewa Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka saba sannan idan ya zauna majalisi hadisi ya zo a cikin sunan Tirmidhi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna majalisi yaka kafin awatsi yakan yi addu'a Allahumma aksim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya har zuwa karshe annabi yakan yi wannan duk majalisin da ya hada su da wasu suka tashi sannan kuma akwai kafaratul majlis wanda yawanci du'an iyata yakan yi wannan addu'a din saboda haka ba wai ba addu'a bane gaba daya la iyaka dai abu ne wanda ba lalle sai an yi jagoranci ba a karanta kaza addu'a ba a mata libanci ta addu'a ba ta buƙatar libanci kowa shi yake wa kansa libancin addu'ar sa ya zai to to ustazu kana jin Imam Shafi'i a cikin risala a cikin littafin sa al-um yana ga duk wani abu na farin ciki duk wani abu da zai samu ka na farin ciki zaka iya yi masa walima duk da cewa walimatul urs yana cewa wannan ita ce tafi aula akan dukkan abin nan shi yana ganin kamar da wani abu da zai same ka na farin ciki ka kira mutane ka yi abinci a ci a watsi yana ga babu wani abu wannan maganar Imam Shafi'i ya ce ba wani nassi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma shi yana ga babu hani akan wannan saboda haka dan ka haddace qur'ani ka yi abinci mai daɗi ka kira abokanka ka ci kowa ya kama gabansa wannan babu komai a bisa yadda Imam Shafi'i yake cewa maganar ka ta biyu ta menene yau ta ustazancin ko kana so amma iyayenta ba sa so su baka haka ka je kai ta addu'a kai ta roƙon Allah in Allah ya baka iyayenta ba su iya hana ka in har Allah ya yi matakka ce to in ka roke shi in har yayi matarka ce to iyayenta ba su iya hana ka ba in kuma ba matarka ba ce to taqila wanda ubangiji yake son baka tafi wanda kai kake so to waye hana shi a to waye mai sauki ne za a baka ah wannan bai ganta ba Allah ya bashi lafiya ba ba abin da zan faɗa ne na gama sai dai addu'a kawai اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين